masu sauraron mu barin kuma da sake saduwa da ku a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Mukaddashin shugaban Najeriya Washi Bajo ya tura sabbin ministoci biyu Stephen daga Kogi da Jara daga Gombe ma'aikatu bayan jinkirin da aka samu. Zanga-zangar marawa shugaba Buhari baya don martani ga masu kiran yin murabus ga Esther Bulus Suleja.
Muna son abin mu haka. Na insha Allah tunan shi muna son mu ganta akan saman koriya yana nan haka nan daren muna nan saboda shi.
Saboda haka din ma zai kai wata kwana 180 ne ba kwana 90 ba to mu gaskiya muna ganin bai saba wa kundin tsarin mulki ba.
Kungiyar malaman jami'a ta auka yajin aiki.
Like the strength of the talks we have to hear over 20 years of events they are is a major problem.
Yadda kai 90 cikin 100 na manyan motocin Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa, inji shugaban hukumar kiyaye hatsura Babba Oyeyemi. Yan Boko Haram sun kai sabbin harare a Kwanduga da Madagali inda aka samu asarar rayuka. Can marti kuwa sojojin ne suka yi kwanton bauna suka kashe 'yan ta'adda 10. Nasura da Mairi Kayamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu bari mu kaɗa zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda yanzu haka yake Saudiya, da kuma rabaran Simon Lado daga Kano ga Sheikh Ibrahim Duguri.
Assalamu alaikum, musamman masu sauraron wannan kafata sashen wasu na muryar Amurka, cikin Najeriya da kuma duk inda Bahaushe ko mai jin Hausa yake, ina gabatar da sallama tare da ainihin fatan alkhairi gare mu, musamman dangane da halin da muke ciki a yanzu. Wadda mu da muke magana a yanzu muna nan kasar Makka, inda muke tare da dukkan al'adun da suka zo daga sassa daban-daban na duniya, kuma kasancewar su sun fito daga kowace irin nahiya, a halittu daban-daban, mutane daban-daban, a matsayin iri daban-daban, na ainihin wato matsayi da kuma arziki da kuma mukami da duk abin da Allah ya yi wa mutum da yawa da shi, ga shi ma an zo an kaɗe mun zo abin guda. Kuma abin da zai ƙara baka sha'awa da mamaki shi ne wanda duk ka gani a wannan ƙasa ya zo ne da manufa guda, manufar ita ce ya zo ne neman yarda Ubangiji da neman gafarar Allah da kuma samun rahamar Ubangiji. Don haka wannan al'amari ne wanda ya kamata dukkan wani wanda ke da wata manufa mai nuna ya yi koyi da shi ya zama masa darasi, musamman mu a ƙasa Najeriya da inda aka iske wato mukan tsamaci junanmu da kuma kawo wasu musulmi musamman tsakanin Fulani na kiyaya da manoma da kuma sauran wasu jama'a da ke matakai daban-daban. Abin da zai baka sha'awa shi ne mu da muka fito daga nahiyar Afirka, musamman mu da muka fito daga Najeriya, za ka iske da na ga wani baki wanda ma tana yiwuwa ba daga Afirka ne zo ba, sai ka ga cewa akwai kyakkyawar alaka da kaimar juna tsakanin mu da shi. Sannan kuma duk wanda mu gani yanda ya fito ta jiha ce musamman a jihohin Najeriya, to ta gudu kashe ma ko baya ji domin zamo aminai kuma 'yan uwa masoya juna tare da shi. Don haka wannan darasi ne babba da ya kamata jama'a su koya, ba kawai a wajen aikin hajji ba, hatta a wajen zamantakewar mu na gida da kuma sauran abubuwan da muke gudanarwa na yau da kullum. Ba a samu juna, babu ainihin wariya, babu kuma kawo wata musiba ko kuma sa ƙasa da ya fi gudana tsakanin mu, da innan duka abu guda ne, kuma mutane ne waɗanda Allah ya nufa da manufa. Manufar ita ce mu zauna lafiya mu yi mishi bauta don mu samu yarda a nan duniya da kuma lafiya. Sannan idan muka duba ko da su waɗanda suke launin jikinmu ba iri ɗaya da su ba, kuma ba mu ga tattaka ɗaya da su ba, za ka iske su ma da sun ga ɗaya da ki ne ko kuma alamar da cewa ta shafi nahiyar Afirka, abin da za su fara tambayar ka daga Najeriya take ko daga wasu ƙasa. To ka ga wanda yake ba tare da shi kuke ba yana haɗa ku da kai da wanda ba ƙasa ɗaya suka fito ba, amma saboda sun haɗu a kan wata manufa guda ko kuma wata halitta guda zai ɗauke ku a matsayin abu guda. To babu dama ko kuma babu shakka ku ɗin ya fi dacewa ku haɗa kanku ku so junanku ku yi zamantakewa mai kyau, kuma mu sani cewa yadda Allah ya ga dama haka yake halittar mu kuma haka ya tsara mu, inda ya ga dama mun zamo abu guda. Don haka wannan damar da muka samu ba wai dama sosai mu saɓa masa ko kuma mu faɗa da junanmu ko mu tsamaci junanmu ko mu tsakani junanmu ba, a dama sosai kowa ya ba da gudunmawar da zai iya bayarwa a lokacin da yake raye. Domin wannan rayuwar ina sassa ita ce in mun koma gare shi Allah ɗin, duk wanda ya abin ƙarai zai tarar da abin ƙarai shi ko bijan aljanna. Haka nan wanda ya aikata abin banza saboda son zuciya ko kuma matsayin da ya samu ya amfani da damar sa da shi kanta wasu sai shi ma zai ga sakamakon da ya dace da abin da ya aikata muna fata Allah ya kiyaye mu sannan muna cikin kwanaki ne na kusa da ya fi kwanaki goma farko a cikin matsayin aikin hajji a cikin Dhul-Hijja wadda akwai alkhairai da yawa da kuma ainihin falala da ake samu musamman ga wanda ya haƙuri da ɗan uwansa ya zauna da shi lafiya ya bi dokokin Allah sannan ya yi ayyuka na ibada
shi ma rabaran Lado cewa ya yi.
To salamu alaikum ɗan uwana ɗan arewa ni ne Pastor Simon M. Lado daga Darika Ekwa ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shi ne garkuwa shi ne abin da zai kawo mana cigaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa. A na tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar Isra'ila Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. To don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasarmu arewa. Abubuwan da farnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa. Waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya Fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabbobinsu su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. To waɗannan illoli ne. Bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya a asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su ba su magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. Zan iya tunawa lokacin da wannan tagalliya ta su masu tada ƙayar baya suke tashi a Najeriya za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije yiwa Allah ibada. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Wassalam. Sunana kamar yadda na faɗa Pastor Lado Simon daga Kano.
Da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.